الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتغى الله تبارك وتعالى تدكم مدن جنيه ممن لكم قوة لكم قبادة واندي ساكي قدر حدورم وانا يمتي نران الله ربا شابير غوتن ذلك عدا شكرا تدبود دريك دود تلاتين دبير bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 10 ga watan 9 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 15 a bangaren lissafi suratul Nahl kafin darasi na yau ba laifi yan tambayoyi sukan iya gabata na'am sura ta 16 da cikin muke ciki na'am
salat da zubi lokacin da mutum yayi kahin ya tsiri a wurin ya dago yayi sallar ta lalace ko kuma
ban fahimci tambayar ka ba
amma sai ana yin shaɗa to kamar mutum ya sai no sai man ce sai da wani kuma
na mone ji na
kana ya so amma a ga mun kamar sarkin abinda kamar kare ya sa a
wani shin bakin kare najasa ne ko ba najasa bane ma'ana idan ya tsoma baki a cikin wani abu shin ya halatta a yi amfani da shi ko baya halatta idan kare ya tsoma baki a cikin abu wannan abu ya haramta domin ya zama najasa bakin kare najasa ne domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa duhuru ina ahadikum idza walaga fihi alqalbu an yarsilahu sab'a marrat ulahunna bitturab manzon Allah yake cewa wato tsarkakar makayin ɗayan ku ko kuma kace abinda ke tsarkake makayin ɗayan ku idan kare yi lallage a cikin sa me ake cewa al-wuluq wato shine lallage ma'ana lokacin da kare yake tsoma bakin sa a cikin wani abu domin harshen sa ne yake tsomawa shine manzo Allah yace an yaksilahu sab'a marrat wato ya wanke wannan makayi su 7 ulahunna bitturab manzo Allah yace na farkon a sanya kasa a gurshe kenan wannan duk lokacin da kare ya tsoma baki a cikin makayi idan kana nihin ci gaba da yin amfani da wannan makayi to baya halatta sai ka wanke shi su 7 ba ma abin da yake ciki ba makayin kanshi sai ka wanke shi su 7 farko sai ka sanya kasa ka gurza sannan kuma sai ka wanke shi da ruwa su 6 kenan in an hada da na farkon wanda aka sa kasa kenan na farkon a sa ruwa da kasa a gurza sannan bayan haka sai a yi 6 kenan in an hada ya zama 7 dan haka wannan hadisi shi yake tabbatar da cewa bakin kare da jasa ne duk abin da ya tsoma baki a cikin sa dole sai an wanke wannan makayi kuma abin da yake ciki dole a zubar da shi haramun ne tare da cewa su malaman malikiya su suna ganin cewa da aka ce a wanke makayin su 7 suna ganin cewa an yi umarni ne a wanke amma ba dan kasancewar najasa bane suka ce kawai wannan saboda tsabar ibada ce, tsandar ibada ce. Malamai suka ce a'a, wankewar ana wankewa saboda najasa, domin manzon Allah ya ce duhuru ina'i ahadikum, tsarkakar makayin ɗayan ku, inda ba najasa bane yaya za a yi amfani da lafazin tsarkakar mu tsarkake kayan ɗayan mu makayin ɗayan ku. Don haka magana mafi inganci bakin kare najasa ne, duk abin da ya tsoma baki dole a zubar da shi, kuma makayin idan ana buƙatar ci gaba da yin amfani da shi sai an wanke shi sau bakwai. A farkon sai a sanya ƙasa. Akwai riwaya da ta zo a cikin Sunan Tirmidhi, ulahunna aw ukrahunna, na farkon ko na ƙarshen shi za a sa ƙasa. To wannan riwaya wadda babu hukunta wadda ta tabbatar da cewa a na farkon ake sanya ƙasa, eh shine abin da za a yi kenan, a na farkon sai a sanya ƙasa. Kuma malamai suka yi bayanin cewa kare yana da wata cuta da yake zubar da ita a lokacin da yake shan abin sha, kuma a iya bincike wannan cuta babu abin da yake kusar da ita da gaugawa sama da ƙasa. Don haka hikima a nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce a sanya wato ƙasa a farkon kenan, sannan bayan haka sai a wanke sau shida. Na'am. Wai kamar misali kare yana shikinka ko shikin tufafinka, dole sai ka sanya ruwa ka wanki, an gane ku, domin miyansa na jasa ne. Idan ya taba tufafinka ko ya taba gangan jikinka dole sai ka sanya ruwa ka wanki. Na'am. Wai miƙe kafa ta kalli gabas ba laifi bane ba, bamu san wani dalili wanda ya haramta haka. Iya abin da muka sani baya halatta mutum ya yi kaki gaban alƙibla, ma'ana wajen inda Ka'aba take, wannan shi baya dacewa baya halatta. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana, idan kana sallah za ka yi kaki, manzo Allah ya ce kada ka yi wato game da alƙibla, domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala na fuskantar bawa duk lokacin da yake cikin sallah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna mana sai dai ka yi a ɓangarenka kenan na dama ko ɓangarenka wanda yake na hagu, bai ya dacewa ka yi saboda alhurmar Ka'aba. Kamar yadda kuma aka nuna mana cewa in za ka yi bawali ko bayan gari kada ka fuskanci alƙibla, kuma kada ka bata baya, walakin sharri ko augarri. Kuma wannan duk da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana magana ne ga mutanen Madina, domin ita Madina tana arewacin Makka, kenan su ƴan Madina ba za su kalli gabas ko su kalli yamma idan za su yi bawali ko bayan gari, sai dai su kalli mahudar rana gabas ko mafaɗarta, domin su suna arewacin Ka'aba. Amma mu nan Ka'aba tana gabacinmu, kenan baya halatta mu kalli gabas ko mu kalli yamma, sai dai mu kalli kudu ko mu kalli arewa. Na'am. Kamar yi a wankewar, idan tufafi ne ya taba ba maganar wankewa ba, sai ka wanke ba su bakwai, an gane ku, shi za ka wanke shi ne irin yadda ake wanke najasa, ka tabbatar da cewa miyan nasa ya gushe. Amma in makayi ne kenan ya tsoma bakinsa, to wannan shi dole sai an wanke su bakwai. Na'am.
Shigar matan aure kasuwa
halaka ne, ba mu da dalilin da zai haramta musu, an gane ku, in suna da sutura wadda take ta musulunci ba laifi ba ne macen aure tana iya shiga kasuwa, sai dai ta nisanci cuɗanya da maza, an gane ku. Don haka kuma kasancewar, amma fa ba a ce ba mace kuma ta yada kafa kullum shiga kasuwa, wannan kwata-kwata bai yada cewa, kuma musamman irin kasuwanninmu na nan kasuwanni ne waɗanda ba su da tsari, kasuwanni ne waɗanda suna da cunkoso tsakanin maza da mata. To wannan kwata-kwata irin kasuwanninmu wannan ana iya taka ma mace burki shiga irin wannan kasuwa, saboda babu yanda za a yi ta kubuta game da cuɗanya da maza waɗanda suke a janin. Amma idan ka ɗauki ƙasashen da aka ci gaba, ƙasashen da ake kwatanta shari'a bakin gwalgwado, mata kasuwanni ma ake musu nasu na daban, wanda komai abinda suke da buƙata za su same shi a can. Kuma tsarin kasuwannin su hallo ya sha bamban da irin tsarin kasuwanninmu na yanda za a ringa cuɗanya tsakanin maza da mata. Na'am. Macen da ba macen aure ba? Wai shin ya halatta mace budurwa ko bazawara, ma'ana ta shafa turare ta fito titi? Wannan baya halatta. Duk macen da ta balaga baya halatta ta shafa turare ta biyo kan titi. Nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haramta musu haka. An gane ku? Don haka bi keɓanta ba da macen aure, da wadda take budurwa da wadda take bazawara, haramun ne su shafa turare su fito kan titi, musamman kuma turaren da ƙanshin shi yake tashi. Me yasa? Saboda kasancewar toshe wata kafa ce wadda take ta fitina, don haka musulunci ya haramta haka. Har ma a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, idza shahidat ihdakunna almasjida fala tamassanna biha, idan ɗaya daga cikin ku mata za ta halarci masallaci, manzo Allah ya ce kada ta shafa turare. Ba dan komai ba kuwa, dan kada wato wata fitina ta biyo baya. Na'am.
Kamar wajen wankan janaba, wajen alwala, wanda akwai cikin wankan janaba, kamar ya halitta mutum ya so guda, ko shi ma sai ya yi irin alwala ta so guda.
To, bayani ya gabata. Nau'i na alwala ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kusan kala guda ce. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi alwala wanda a farko, bayan ya wanke hannuwansa zuwa tsintsiyar hannu su uku, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kurkure bakinsa ya shaka su uku, sannan ya wanke fuska su uku, hannun dama zuwa gwiwar hannu ya wanke su uku na hagun kazalika, sannan ya shafa ruwa a kansa da kunnensa, sannan ya wanke kafafuwa. A nan da fuska da hannuwa gaba ɗaya manzon Allah ya wanke su su uku. Nau'i na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wanke fuska su uku, hannun dama zuwa gwiwar hannu, sai ya wanke su biyu, hannun dama zuwa gwiwa ta hannun hagun zuwa gwiwa, manzon Allah ya wanke su biyu. Nau'i na uku, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wanke fuska su biyu, duk wata gaba da ake wankewa da fuska da hannuwa, manzon Allah ya wanke su su biyu. Nau'i na hudu, kowace gaba wadda ake wankewa fuska da hannuwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wanke su su daya, kamar yadda ya gabata a darasin mu na Bukhari. To, dan haka duk alwallar da ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka iya yin ta a ko ina, sawa'an a cikin wankan janaba ne ko a ina ne zaka iya yi. An gane ku? Tare da cewa amma abin da ya cika yi a rayuwarsa shine wanke duk wata gaba da ake wankewa su uku, kamar yadda yake cikin hadisin Usman, Allah ya kara masa yadda. Wato, darasi da ya gabata dai muna cikin sura ta 16 a bangaren lissafi, ita ce suratul Nahl. Mun tsaya ƙarshen aya ta 9. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'ala Allahi kasdu sabili wa minha ja'ir wa law sha'a la hadakum ajma'in. Wato, kamar yanda bayani ya gabata, Ubangiji ta'ala yana nuna mana a wannan aya cewa hanya kala biyu ce. Akwai hanya wadda take miƙaƙƙiya, wadda babu wata karkata tare da ita, wanda duk mutumin da ya bi wannan tafarki, to babu inda zai taka burki da shi face aljanna a gobe kiyama. Sannan akwai hanyar shanu, wadda in ka bita sai ta fitar da kai daji, ba za ta hada ka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ita ce hanyar shaidani kenan. Shine anan ya ce, wa 'ala Allahi kasdu sabili. Wato, wa 'ala Allahi, wato zuwa ga Allah, anan kenan zaka iya daukan alabi ma'ana ila kasdu sabili, ma'ana akwai tafarki wanda yake madaidaici. An gane ku? Ai, wa ila Allahi kasdu sabili, zuwa ga Allah wato akwai tafarki wanda yake madaidaici. Lafazin kasud bi ma'ana kasid, idan aka ce kasid bi ma'ana almustaqim, kamar yanda zaka iya cewa adil kuma ka ce adil, kasdu sabili kenan, tafarki madaidaici wato zuwa ga Allah. idan kai akan wannan tafsiri abinda zai taimaka maka akan tabbatar da wannan ma'ana shine ayar da ke cikin suratul an'am fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun wa anna hadha sirati mustaqiman ubangiji ta'ala yace lalle wannan wato tafarki na ne wanda halinsa tafarki ne madaidaici wanda babu karkata tare da shi ubangiji ta'ala yace fattabi'uhu ku bi shi wanda tabbas in har kun bi wannan tafarki to zai hada ku da ni a gobe kiyama wala tattabi'us subula ubangiji ta'ala yace kada ku sake ku bi wasu hanyoyi na daban fatafarraqa bikum an sabili waɗannan hanyoyi in har kun bi su za su kautar da ku ga barin tafarkin ubangiji saboda ita gaskiya hanya ce daya daya gaskiya hanya ce daya daya an gane ko to amma hanyar bata ba ta da iyaka dan haka yace wala tattabi'us subula kada wato ku sake ku bi wasu hanyoyi an gane ku fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun kenan in ka ciro wannan aya zaka iya fassara wa alallahi kasdus sabili zuwa ga Allah akwai tafarki wanda yake madaidaici kenan shine wanda ya ambata a cikin wannan aya cikin suratul an'am ko kuma wa alallahi kasdus sabili wa alallahi kasdus sabili wato na ga ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya wajabta ma kansa bayani wato game da tafarki wanda yake madaidaici na ga Allah kenan na kan ubangiji subhanahu wa ta'ala yi ma bayinsa bayani game da tafarki madaidaici wannan tafarki madaidaici wanda Allah ya lazumta ma kansa yin bayani game da shi kenan shine Allah ya turo manzanni ya saukar musu da littattafai suka gadar ma al'umma wanda har izuwa kiyama duk mutumin da yake neman gaskiya ya gane hanya ta kwaraito alqur'ani da sunna sun wadace shi kamar yadda Allah yake faɗa rusulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu azizan hakima shine anan yace wa ala Allahi kasdus sabili wato na kan ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya tilasa ma kansa kasdus sabili kenan bayani game da tafarki wanda yake madaidaici dan haka ya fada a cikin suratul tauba wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun ubangiji ta'ala bi zaman tuba da zai batar da wasu jama'a sai ya bayyana musu abinda za su kare kansu game da azabar shi sai in sun kibi sannan za su cancanci azaba a gobe kiyama sai yace walau sha wa minha ja'ir wato daga cikin tafarki ubangiji ta'ala yace ja'ir akwai tafarki wanda yake karkatacce wa minha ja'ir ubangiji ta'ala yace wa minha ja'ir wato daga ciki akwai wanda yake karkatacce lafazin ja'ir an ciro shi ne daga al-jawr al-jawr shine al-mailu an-siratis sayyi karkace ma tafarki wanda yake madaidaici an gane ko kenan shine duk wani tafarki wanda yake ya karkace ma gaskiya ubangiji ta'ala sai yace walau sha ala hadakum ajma'in da ubangijin ku ya so da ya shiryar da ku gaba daya kowa ya tabbata akan tafarki madaidaici to illa kasancewar alƙawali ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala da yi cewa sai ya cika wutar jahannama da waɗanda suka cancanta a shigar da su kamar yadda ya daukan ma kansa alƙawalin cika aljanna dan haka kenan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya so bayin shi su shiryu amma bai nufaci su ba gaba ɗaya cewa kowa su yi shiryu ubangiji subhanahu wa ta'ala yana son bayin shi su shiryu amma saboda hikima ta shi wasu ya nufaci su da shiriya wasu kuma ya nufaci su da banza shine yace walau sha ala hadakum ajma'in da Allah ya ga dama da ya shiryar da ku gaba daya me ake nihi da hidaya anan ita ce hidayatut tawfiq hidaya shiriya ta ma bawa dace dangane da tabbata akan musulunci, wanda kasancewar ita daman shiriya kamar yadda bayani ya gabata kala biyu ce, akwai hidayatud dilala wal irshad, akwai hidayatud tawfiq. Hidayatud dilala wal irshad ita wannan tuntuni Allah ya mallaka ma manzanninsa kuma ya mallaka ma mabiyansu. Manzannin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya turo su suna ma bayi bayani dangane da tafarki wanda yake na shiriya da tafarki wanda yake na bata. An gane ku? Wanda Allah ya masa dace sai ya karba wannan kira na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bi tafarki wanda yake na kwarai. Wanda ku Allah ya kaddara masa tabewa da halaka, sai ya ki bin hanyar manzanni suka kiraye shi, sai ya bi hanya ta shaidani. Don haka Allah ya faɗa ga manzansa, yake cewa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana shiryar da jama'a zuwa tafarki madaidaici. Wannan kenan hidayatud dilala wal irshad. Manzon Allah yayi bayani mai gamsarwa dangane da tafarki wanda yake da zira, kuma haka mabiyansa. Don haka kenan ita wannan hidaya ta ama bawa bayani, a nuna masa hanya ta kwarai, a nuna masa hanya ta banza. Allah ya mallaka ma manzanni kuma ya mallaka ma mabiyansu, kuma kowa da Allah ya halicce shi, Allah ya masa ilhamar wannan. An gane ko? Inda za a bar bawa akan fitirar yanda Allah ya halicce shi, to ya san abu na kwarai, ya san abu wanda yake na banza. Kamar yanda Allah ya ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, da fadarsa wa hadainahu nashidai, da fadarsa wa amma samudu fa hadainahum fastahabul ama alal huda. Amma ita hidayatul tawfiq Ubangiji ta'ala shi yake kunci kansa da ita, bayyana tarayya da kowa, ba wanda ya sai shiryar da bawa ya karbi musulunci sai wanda Allah ya nufarce shi. Kamar yanda Allah ya ce ma manzansa lokacin da ya ringa famar jama'arsa su shiryu wannan su shiryu, Ubangiji ta'ala ya ce laisa alayka hudahum walakin Allah ya hadi man yasha. Haka lokacin da ya ringa famar aminsa Abu Talib ya musulunta ya mutu akan kafirci, Ubangiji ta'ala ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha wa huwa alamu bil muhtadi. Dan haka kenan wannan aya makamantanta sun gabata irin su walau sha Allahu la jama'akum alal huda fala takunanna minal jahilin, a cikin suratul an'am, irin su ayar da take cikin suratul yunus walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Ubangiji ta'ala ya ce walau sha'a rabbuka, da ubangijinka ya so ya ga dama, la'amana man fil ardi kulluhum jami'a, da dukkan waɗanda suke doran ƙasa sun yi imani. Sai ya ce afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, shi yanzu kai ka isa ka tilasa mutane su zama mu'minai? Sai ya ce wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah wa yaj'alu rijsa 'alal ladina la ya'qilun. Ai bai dace ba, bai ma sauƙaƙa ba ga wata rai ta yi imani sai da izinin Allah, sai wanda Allah ya nufa da ta yi imani za ta yi imani. Dan haka waɗanda ba sa hankalta, ba sa fahimtar inda aka sa gaba, su ne Allah yake zuba musu datti datti wanda yake na kafirci. Shine ya ce wa yaj'alu rijsa 'alal ladina la ya'qilun, da irin fadarsa walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Dan haka anan Ubangiji ta'ala ya ƙara maimaita mana walau sha'a, da ubangijinka ya so ya ga dama, la hadakum ajma'ina, da ya shiryar da ku gaba daya. Dan haka mutumin da ya samu kansa akan tafarki wanda yake na kwarai, to iya abin da ya zama tilas akan shi yayi godiya ga Allah, kuma ya ƙara na cewa ba wani ƙarfinsa bane, ba wata dabararsa bace, ba wani wayensa bane, ba wani yawan dukiyar shi bane, ba yawan mulki, ba ƙarfin mulki bane bai bashi wannan. Zabi ne na Ubangiji subhanahu wataala. Idan ka ganka akan tafarki na shiriya, to sai ka yi kokarin zagewa akan ayyuka na ibada wanda za su ƙara tabbatar da kai akan wannan tafarki, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa innahum fityatun amanu bi rabbihim وزدناهم هدى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين هتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزيد الله الذين هتدوا هدى. وانده كما كغنشي اكن تفركي وانده كي نبتا kada ka zaci cewa rashin wayan shi ne da rashin dabarar shi. Iya abinda za ka yi sai ka yi masa addu'ar cewa Allah ya shirye da shi. Za mu tashi kenan aya ta 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وتوبنجي تعالى كفدا هو الذي أنزل من السماء ماء وتوبنجي دي جدد مك ودن النئمومي waɗanda suka gabata, wanda bayani ya gabata tuntuni cewa a cikin surori na Al-Qur'ani babu surar da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya yi bayani ɗaya bayan ɗaya game da ni'imomin da ya jaddada ma bayinsa sama da wannan sura, Suratul Nahl. Don haka wasu daga cikin magabata suke kiranta da Suratul Ni'am, ma'ana sura wadda take bayani game da ni'imomin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ya jaddada ma bayinsa. Wanda ni'ima ta farko da Allah ya zana mana, me yake cewa babbar ni'ima wadda ita take sama da kowace ni'ima, da yace ata amrullahi fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yushriku yunazzilu almala'ikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi ana anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. A wannan aya Allah yana mana bayani dangane da babbar ni'ima, ita ce ni'ima ta saukar da wahayi, saboda karkashin wahayi ake samun cin nasara a rayuwa ta duniya da makoma lahira. Abincin zuciya yafi abincin gangan jiki, domin abincin zuciya shine wahayi, Al-Qur'ani da Sunna, wanda a karkashinsa ne mutum zai samu cin nasara a duniya da makomarsa lahira. Shi kuma abinci na gangan jiki, iya bakin shi ya gina gangan jiki, kuma koda ya gina shi to akwai tsuha yana tahi da sauransu. To dan haka babu wata ni'ima sama da ni'ima ta musulunci. Ni'ima ta musulunci ita take gaba da kowace ni'ima. Duk wanda Allah ya azurta shi da musulunci, to wannan ya ci nasara a rayuwarsa ta duniya da makomar shi lahira. Don haka a nan kenan ni'ima ta farko Ubangiji ta'ala ya ce yunazzilul mala'ikata biruhi, wanda bayani ya gabata abinda ake nihi da ar-ruhu a nan shine wahayi. Sai ya ce min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Sannan sai ya ce khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yushrikun. Halittar sama da ƙasa, wannan ma ni'ima ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Ya halicci sama, ya tsaida ta ba tare da ginshiki ba, sannan kuma ya tsaga sama tana zubar da ruwa, sannan kuma ya ƙawatar da ita da rana da wata da taurari da sauran halittunsa. Sannan kuma ƙasa gaya Allah ya shimfiɗa ta, a kanta muke rayuwa. Ubangiji ta'ala ya kange ta da duwatsu, sannan kuma ya keta ƙuramu a cikinsa. Sannan Ubangiji ta'ala ya fasa ƙasa, in mun yi shuka za ta fito da duk abin da muka shuka. Wannan ita ma ni'ima ce. Sannan kuma ya ce khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin, wannan ma ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji samar da wato halitta ta dan Adam, domin Ubangiji ta'ala mawadaci ne. Ibadar mai ibada ba ta rada shi da komai, kafircin kafiri baya rike shi da komai. Allah bai halicce mu ba dan mu taimaka masa, ko dan mu tara masa dukiya, ko dan ya amfana da bautar da muke masa. Ibadar da muke amfaninta zai dawo kan mu a nan duniya, hakanan a makoman mu lahira. Kenan samar da ƴaƴan Adam wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wataala. Sannan ya biyo baya, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Wannan ita ma ni'ima ce wanda bayani duka ya gabata akan su. Da walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Kaga abinda zai faranta maka rai, ya kayatar da kai, ka zamanto a cikin murna da walwala, ita ma wannan ni'ima ce. Shine Allah ya ce walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shikil anfus inna rabbakum larahufur rahim. An gane ku? Wannan kenan dabobi da Allah ya hore mana, ni'imomin da suke kunshi a cikin su sune Allah ya zana mana ana. Sannan sai ya ce wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Suma ni'ima ne, doki da alfadari da jaki Ubangiji ta'ala ne ya halicce su, litarkabuha dan ku hau, wa zina kuma dan ku yi ado. Sannan sai ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamun, Ubangiji ta'ala na halittar abinda ma ku ba ku yi sani ba. Kenan wannan ana magana da waɗanda suka halarci saukar Al-Qur'ani, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wanda ya san keke a cikin su, balantana babur ko mota ko jirgin sama ko jirgin ƙasa. Waɗannan abubuwa ne wanda ci gaban zamani ya zo da su, wanda kuma ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda da a raƙumi za a lauta kaya, a yi tafiya mai nisa. A yau sai aka samu telan wadda za ta iya ɗaukar lautin raƙumi 100, kuma tafiyar da za su yi wata guda suna yi ita sai ta yi a cikin kwana 2 ko kwana 3. To shine anan kenan sai yake cewa huwal ladhi anzala minas sama'i ma'an, wato Ubangijin da ya jaddada muku waɗannan ni'imomi da aka zana muku, shine dai Ubangijin da anzala ya saukar da ma'a ruwa, minas sama'i daga cikin girgije. Lafazin as-sama' abinda ake nimi girgije, domin a larabci duk abinda ya kere ka ya maka rumfa to sunan shi as-sama', kamar yadda bayani ya gabata ba su ɗaya ba su biyu ba. Ash-shahid akan haka fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul hajji, man kana yadhunnu an lan yansurahullahu fi dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila as-sama'i thumma liyaqta falyanzur hal yudhhibanna kayduhu ma yajiyu. Abinda Allah yake nihi da as-sama'u a wannan aya shine rufin daki. To dan haka yace huwal ladhi anzala minas sama'i ma'an, shine Ubangijin da ya saukar da ruwa daga cikin gizagizai. Lakum minhu sharabun, wato nagare ku, wato sharabun shine abin sha, minhu daga wannan ruwa da Allah ya saukar. An gane ku? Kaga ruwan sama da Allah yake saukarwa, ta cikin shi ne muke samun ruwa wanda yake na sha, domin Allah yake nutsar da shi a cikin ƙasa sai ya zauna, idan mun buƙaci jayo shi kuma zamu janyo shi mu sha. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin fa askannahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi laqadiru. Ubangiji ta'ala yace wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin, mu ne muka saukar da ruwa daga cikin gizagizai bi qadarin. Ubangiji ta'ala yace da gwalgwado a aune, kowane ruwa da yake sauka a aune yake sauka. Fa askannahu fil ard, Ubangiji ta'ala yace kuma mu muka zaunar da shi a cikin ƙasa. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun, Ubangiji ta'ala yace lalle mu a bisa tafiyar da shi ku hallaka, ku rasa ruwan da za ku sha. Ubangiji ta'ala yace mu masu iko ne akan haka. Kamar yadda can ƙarshen suratul mulk yake cewa qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in mayin. Dan haka ya gabata a cikin suratul hijr yake cewa wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakum wa ma antum lahu bikhazin. Ubangiji ta'ala yace wa arsalna riyaha lawaqiha, mu ne muka turo iska mai buga ma itace kilili in lokacin ƴaƴa yayi sai Allah ya turo wata iska daga kan namijin itaciya sai ta dau wani abu sai ta kai kan matayin itace dan nan sai kaga itace sun fantsama da ƴaƴa shine yace wa arsalnar riyaha lawaqiha ubangiji ta'ala yace mu ne muke turo iska wato mai buga ma itace kilili in lokacin ƴaƴan su yayi wa anzalna minas sama'i ma'an kuma mu ne fa anzalna minas sama'i ma'an mu ne muka saukar da ruwa daga cikin gizagizai fa asqaina kumu ubangiji ta'ala yace mu muka shayar da ku shi wa ma antum lahu bi khazinin ba ku bane ba kuke taskance shi kaga kenan anan wata babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji ta'ala ruwan da muke sha Allah ne yake saukar da shi daga cikin girgije sai Allah ya zaunar da shi a cikin ƙasa ba wani ƙarfin mu bane ba wata dabarar mu bace dan haka ya faɗa a cikin suratul waqi'a afara aitumul ma'a allazi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun law nasha'u ja'alnahu ushajan falawla tashkurun ubangiji ta'ala yace ku gaya mu ku bani labari dangane da ruwan da kuke sha a antum anzaltumuhu minal muzni shin ku ne da karfin ku da dabara ku kuka saukar da shi daga cikin girgije am nahnu munziluna ko kuma mu ne muke saukar da shi law nasha'u ubangiji ta'ala yace da mun ga dama ruwan da muke saukarwa ja'alnahu ujajal sai mu maida shi ruwa ne wanda yake mai zartsi mai tsananin daci ubangiji ta'ala yace falawla tashkurun in har kun san cewa mu muke saukarwa to me ya hana ku gode mana ku kadaita mu a cikin ibada ku kadaita ni a cikin ibada to dan haka wannan babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin wato ubangiji subhanahu wata'ala shine yace huwal ladhi anzala minas sama'i ma'an shine ubangijin da ya saukar da ruwa daga cikin gizagizai lakum minhu sharabun daga wannan ruwa ne da Allah ya saukar kuke samun abin da za ku sha wa minhu shajarun fihi tusimun ubangiji ta'ala yace kuma a sababin sa ne wato itace suke tsirowa fihi tusimuna wanda a cikin itacen kuke kiwon dabbobin ku lafazin tusimuna an ciro shi ne daga as-sawm as-sawm shine kiwo a saka dabbobi a makiyaya su ciciyawa to kaga anan kenan dangane da ruwa da Allah yake saukarwa nan Allah ya zana mana ni'ima bangare biyu wanda kuma a ƙarshe duka ni'imar za ta koma zuwa gare mu farko dai da Allah ya saukar da ruwa shi yake zaunar da shi a cikin ƙasa domin mu samu ruwan da zamu sha kowa ya sani ruwan teku bai shayuwa ruwa ne wanda yake na manda idan ka dandana sai harshen ka ya kusa kamar ya yanki to amma ruwan da za a sha ubangiji ta'ala in ya saukar da shi sai ya nutsar da shi a cikin ƙasa shine ake janyowa domin a sha kaga wannan ni'ima ce wadda take mai girma sannan ni'ima ta biyu wannan ruwa in ya sauka itace za su tsuro da ciyawa wanda in ciyawa da itace sun toho dabbobi za su samu abinci wanda kuma a ƙarshe dabbobin mu ne za mu amfana da su idan wanda ake hawa ne mu hau in wanda ake hawa ne a sha madarar su a yanka a ci nama wannan duka amfanin da yake mu zai dawo to shine yace wa milhu wato daga wannan ruwa da Allah ya saukar shajaru wato itace suke tsirowa an gane ko fihi tusimun wanda a cikin su ne kuke kiwon dabbobin ku kasancewar nan Allah ya yi amfani da lafazin shajar wanda ita kalma ta ash-shajar ana amfani da ita galibi ga tsuro wanda yake da makyangyama ma'ana icce wanda yake tashi wanda yana da makyangyama kenan ya tashi sama yayin rishi su kuma waɗanda ba sa tashi abinda ake kiran su annabatat to amma anan saboda galibin su mutanen Hijaz Larabawa dabbobin da suke kiwo raƙumma ne kuma galibin dajin su ba su da daji wanda ciyawa take hutuwa sai dai itace dan haka kenan alal taglib anan ubangiji ta'ala sai ya ce wa minhu shajarun fihi tusimun kuma tare da cewa ma inda itace wannan ciyawa take hutuwa shi ma ana amfani da lafazin ash-shajar shine kenan anan ya ce wa minhu shajarun fihi tusimun wato daga wannan ruwa da Allah ya saukar shajarun, wato itace suke tsuruwa suke tuhuwa, fihi tusimun, wanda a cikin su ne kuke kiwon dabbobinku. Sai yace yunbitu lakum bihi zar'a, wannan ubangiji shine dai wato wanda yake tsiran muku da azzar'a, wato ita ce kenan shuka. Idan kun shuka shuka, ba kowa ba yake tsiro da ita face Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Inda a ce mai gona yana da ikon da zai tsirar da shuka shi, to da wani bai ki ba a ce yana saka kwaya a cikin rami daga ya mai da kasa ta yi sama ta fito. To amma da yake al'amari ne na Ubangiji, kuma komai Allah ya kayyade masa lokaci saboda hikimomi nashi. Don haka a can cikin suratul waqi'a yake cewa afara'aytum ma tazra'un, kuma na afara'aytum ma taharusun, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Ubangiji ta'ala yace afara'aytum ma taharusun, yace ku bani labari dangane da abinda kuke shukawa, ku yi rami a cikin kasa ku nasa kwaya ku binne. A antum tazra'unahu, shin ku ne kuke tsirar da abinda kuka shuka? Am nahnu zari'una, ko kuma mu ne muke tsirar da shi? Kaga wannan shi ma aiki ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Tsirar da shuka shi ne yace yunbitu lakum bihi zar'a, wannan Ubangiji shi ne yake tsiran muku da duk abinda kuka shuka. Wazaituna, kuma shi ne yake tsiran muku da itaciya ta zaitun, zaitun shi ne olive kenan, anan mu ba mu da shi. Sai yace wannan khila, kuma shi ne Ubangijin da yake tsiran muku da icce wanda yake na dabino. An-nakhil, wannan mufrad ne, idan aka ce an-nakhil ko ka ce nakhla kenan mufrad, jam'in shi sai ka shafi ya umkin sai ka ce nakhl. Kamar yanda in ka dauki tamratun kenan, wannan mufrad ne, jam'in sa sai ka ce tamrun. Kamar yanda in ka ce baqaratun, jam'i sai ka ce baqarun. Shine yace wannan khila, wato Ubangiji ta'ala shi yake tsiran muku da icce na dabino. Wal a'naba, kuma shi yake tsiran muku da itace na inabi. Wa min kulli thamarat, kuma shi ne Ubangijin da yake tsiran muku dukkan wasu ya'yan itace, ma'ana duk wani icce da ake shuka shi a fadin kasa, to Ubangiji ta'ala shi ne yake tsirar da shi. Waɗannan Allah ya yi bayani a kansu ba don komai ba, saboda matukar mahimmancinsu da zaitun da dabino da icce wanda yake na inabi. Don haka sai ya ce wa min kulli thamarat, wato hakanan game da dukkan wasu ƴaƴan itace Ubangiji ta'ala ne yake tsirar da su. Sai ya ce inna fi zalika, wato lalle game da haka kenan saukar da ruwa daga cikin girgije, da tsirar da makiyaya, da fitar da shuka da zaitun da dabino da inabi da dukkan wasu ƴaƴan itace, lalle game da haka Allah ya ce la ayatan, akwai dalili wanda yake nuna kadaitata li qaumin yatafakkaruna, ga mutanen da suke tunani game da girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala su kadaita shi a cikin ibada. Waɗannan dai ni'imomi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda kuma Allah ya zana mana waɗannan ni'imomi ba don komai ba, don mu gane cewa shi ne ya halicce mu, kuma shi ya cancanta mu kadaita shi a cikin ibada, domin waɗannan dukkansu dalailul wahdaniyya ne, wanda suke nuna Allah shi kadai ne, kuma shi ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada. Wanda idan ka koma cikin suratul naml yanzu a wannan gaba ta farko da yace huwal ladhi anzala minas samai ma'an lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun, Ubangiji ta'ala yake cewa amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa anbatna bihi hadaika zata bahaja ma kana lakum an tumbitu shajaraha a ilahum ma Allah, sai ce bal hum qaumun yahidun, Ubangiji ta'ala ya cece da su, wane ne ya halicci sammai da kasai? Wane ne ya saukan muku da ruwa daga cikin girgije? Sannan ya tsiran muku da gona wadda take ma'abuciyar kayi game da tsiranta? Ubangiji ta'ala ya ce ma kana lakum an tumbitu shajaraha, bai saukaka gare ku da za ku iya tsirar da waɗannan itace. In har kun tabbata Allah ke yin haka, to a ilahum ma Allah, shin yanzu akwai wani Allah wanda ya cancanta a bauta masa tare da Ubangijin da ya halicci waɗannan abubuwa? Sai ya ce bal hum qaumun yahdun, kaga kenan wannan ni'ima ce wadda take nuna mana Allahn da ya aikata waɗannan abubuwa shi ya cancanta a bauta masa. Sannan dangane kuma da wannan aya ta gaba, sai ya ce amman ja'alal arda qararan waja'ala khilalaha anhara waja'ala laha rawasiya waja'ala bainal bahrayni hajiza a ilahum ma Allah, sai ya ce bal aktharuhum la ya'lamun, kamar yanda zai zo nan gaba. To shine sai ya ce wasakhkhara lakum al-layla wan nahara, kuma shine ubangijin da ya hure muku dare wato da yini. Dare da yini horewa ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi ya halicce su kuma shi ya tsara musu tafiya, junan su yake maye ma juna. Dare Allah ya halicce shi ba dan komai ba dan ya zame mana sutura wato da duhun sa, kayan da ba za ka iya sanyawa ba a lokacin yini, a cikin dare sai ka sanya su. Kaya mai datti yanzu mutun ya iya tafiya da su a cikin lokacin yini, to amma da dare sai ka sa ka je duk inda kake so, domin Allah ya rufa maka asiri, ba wanda zai gane cewa ga halin da kake ciki. Sannan kuma na daga cikin hikimomin Ubangiji Ta'ala da ya halicci dare saboda gangan jikinmu ya huta, ka samu lokacin da zaka huta. In ba dan Ubangiji Ta'ala ya halicci dare, to babu yanda za a yi dan adam ya rayu. Dan haka ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Yini da Allah ya halicce shi lokaci ne wanda yake na watsuwa a ban kasa domin neman abinci. An gane ko? Kamar yanda yake cewa waja'alna nawmakum subata waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha. To dan haka Ubangiji Ta'ala shi ya halicci dare da yini, kuma ya tsara musu tafiya, kowane daya in lokacin shi yayi dole zai nade kayan sa, sannan dan uwan shi mai gurbe. Kamar yanda yake inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yadullu hafifan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amri ala lahu al-khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul 'alamin. Abinda zai kara tabbatar mana cewa ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala kaddara cewa yau inda Allah zai tsaye da dare ya zaman to gari ya ki wayewa. Shin akwai wanda ya isa ya zo da yini? Ba wanda ya isa ya zo da shi. Inda Allah zai tsaye da yini dare ya ki zauwa, ba mu isa ba, wato mu sa wata na'ura mu je mu janyo dare mu zo da shi. Dan haka Ubangiji Ta'ala yake cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrullahi ya'tikum bi dhiya afala tasma'un qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrullahi ya'tikum bi laylin taskununa fi afala tubsiru wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. To dan haka wannan suma dare da yini ni'imomi ne daga cikin ni'imomin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Shine yace wasakhkhara lakum al-layla, Ubangiji Ta'ala shi ya hure muku dare, wannan hara kuma ya hure muku yini, kenan suna tafiya a tsare, wash-shamsa kuma shine Ubangijin da wato ya hure muku rana, an gane ku, wal-qamara wato da wata, wanda ta hanyar fitowar rana da fadawar ta da tsayawar wata da mutuwar sa muke iya gane lissafin lokacin, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa can a cikin wannan suratul baqara, yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Haka kuma a cikin suratul yunus Ubangiji Ta'ala ya mana bayanin cewa halittar rana da wata Ubangiji Ta'ala ya mana su li ta'lamu adada sinina wal hisab, dan mu sani kenan kididdigar shekaru da lissafi wanda yake na lokacin. Kaga wannan suma hurewa ce ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ni'ima ce daga cikin ni'imomin sa. Shine yace wash-shamsa, Ubangiji Ta'ala shi ya hure muku rana, wal-qamara wato da wata, sai yace wan-nujumu musakhkharatun bi-amri, taurari da waɗanda suke tabbatattu a bude da waɗanda suke masu tafiya gaba ɗayan su, musakharatun ababan hurewa ne bi amrihi da izinin Ubangiji. An gane ku? Waɗannan kenan su ma ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, wanda bayani zai zo nan gaba game da hikima ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da ni'ima wadda Allah ya jaddada mana game da taurari. wanda rana ita ma ni'imar ta baya da sabuwa, ma'ana ni'imar da take cikin ta, da irin yanda gangan jikin dan adam yana amfana da wani abu, kasa tana amfana da wani abu daga hasken rana, abinda muke shukawa yana amfana game da hasken rana da zafin ta. Sai yace wal nujum, kenan taurari, Ubangiji ta'ala yace musakharatun, ababan gurewa ne bi amrihi, da nihin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai yace inna fi zalika, lalle game da haka la ayatin, akwai dalilai masu nuna kadaitar Ubangiji subhanahu wa ta'ala li qaumin ya'qiluna, ga mutanen da suke hankalta su fahimci inda aka sa gaba. Duk wanda ya kalli halitta ta dare, ya kalli halitta ta yini, ya kalli yanda Allah ya halicci rana ya tsara mata tafiya, haka nan wata, haka nan taurari, to zai tabbatar da cewa Ubangijin da ya halicci waɗannan halittu shi ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada. Sai ya ce wa ma zara alakum fil ardi, shi ne dai Ubangijin da ya hure muku abin da ya halitta a cikin ƙasa, mukhtalifan alwanu, wanda halin launinsa ya canza ya saba, wanda a cikin ƙasa Allah ya halitta mana abubuwa da dama saboda mu, ga dabbobi, ga itace da sauransu, mukhtalifan alwanu, wanda kuma launinsu ya canza. An gane ku? Wanda idan ka ɗauka ga dabbobi, dabbobin nan da Allah ya halitta, ga dabbobi waɗanda suke na gida, ga dabbobi waɗanda suke na daji, ga dabbobin da za a hau a yi bulaguro, ga dabbobin da za a yi musulantu, ga dabbobin da za a rike su saboda ado da sauransu. Wannan duka ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka nan itace da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicce su a ban ƙasa, wannan dukkan su gurewa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne ya ce wa ma zara'a lakum, ay wa sakhara lakum ma zara'a lakum ay li ajalikum. Ubangiji ta'ala shi ne dai ya gure muku abin da ya halitta saboda ku, fil ardi, a cikin ƙasa kenan, na dabbobi da itace, mukhtalifan alwan, wanda launinsa ya canza, kenan halin launinsa ya canza. Sai yace inna fi zalika, lalle game da haka la ayatin, Ubangiji ta'ala la ayatan, Ubangiji ta'ala yace akwai dalili wanda yake nuna kadaitata, liqaumin yadhakkarun, ga mutanen da suke wa'azuwa. Idan ka kalli dukkan waɗannan abubuwa da Allah ya halitta, wanda launi launinsa ya canza, yanzu misali ka ɗauki nau'i na dabino, za ka samu akwai dabino wanda yake ja, akwai wanda yake masara, akwai dabino wanda yake mai tauri, akwai wanda yake mai taushi. Za ka samu kalan dabino, in aka ce ka lissafa ga wanda suke manomansu, sai ka samu sama da kala goma. Kuma gaba ɗayan waɗannan dabinai za ka same su ɗanɗanansu ya canza, wani ya fi wani zaki. Kuma za ka same su a gona ɗaya aka shuka su, kuma ruwa ɗaya ne aka shayar da su, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa ya gabata a cikin suratul Ra'd, wa fil ardi qit'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwan yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul inna fi dhalika la'ayatin liqaumin ya'qilun. Gaya a gona ɗaya sai a zo a shuka itace, amma idan suka fito sai ka samu wannan yana da tsami, wannan yana da zaki. Za ka samu cewa kuma gaya itace ya ɗaya ce ta tashi, amma da ta tashi sai ta yi reshu biyu, wannan reshi sai ka ji yana da zaki, wannan kuma sai ka ji yana da ɗaci, kuma tare da cewa ruwa ɗaya ne ake shayar da su. Kaga ruwa ɗaya ne, idan ka zo gona ka shuka hatsi, ka shuka dawa, ka shuka wake, ka shuka gujiya, duk abin da ka shuka ruwa ɗaya ne da Allah yake saukarwa, shi yake shayar da su. Amma a yau gaya abin da ɗan adam ya kera, misali in ka ɗauki mota, za ka samu ruwan da ake sanyawa a batir daban, wanda ake sanyawa a cikin radiyatar daban, wanda ake sawa a wurin wanda wannan ruwan isansu daban, ruwan menene daban, kowanne daban. Inda za ka zo ka sanya isansu a inda ake a cikin ruwan batir, batir ba zai yi aiki ba, ko ka ɗauki ruwan batir ka sanya shi a can ba zai yi aiki ba, kowanne dole sai an sanya shi a wurin shi. Amma hikima ta Ubangiji, ruwa ɗaya ne Allah ya sauke yake saukarwa, amma kowane icce a sanadiyyar wannan ruwa yake zuwa. Kuma za ka samu itacen sun sha bamban a wajen launi, wasu sun sha bamban a wajen ɗanɗano, kuma ƙasa ɗaya ce aka shuka. shi ne don haka ya ce muktalifan alwanu, wanda launinsa wato ya canza kenan, in ma wajen ɗanɗano ko kuma kama. Don haka sai ya ce inna fi zalika, lalle game da haka la ayatan, akwai alama li kaumin yadhakkaru, wato ga mutanen da suke wa'astuwa, wanda take nuna kadaitar Ubangiji. Sai ya ce wa huwa allazi sakhara al-bahra, shi ne Ubangijin da ya hore muku teku, li ta'kulu minhu lahman bariya, wato dan ku ci nama danye, wato daga cikin teku, ma'ana shi ne kifi. Amma nan kasancewar bariya lama hukuma lahu, karka ce to bushashshen kifi ai haramu ne, tunda Allah ya ce li ta'kulu minhu lahman bariyan, an gane ko, domin galibi ana fito da shi ne yana danyensa, sannan in ma a shanya ya bushe ko kuma a soya. Shi ne ya ce wa huwa allazi sakhara al-bahra, shi ne Ubangijin da ya hure muku teku, li ta'kulu minhu lahman bariya, dan ku ci wato danyen nama shi ne kifi, wa tastakhriju minhu hidiyatan talbasunaha, kuma dan ku fitar da kayan ado wanda kuka sa a jikinku daga cikin teku, su ne gwalagwalai, wanda in an yi nutsu sai a fitar da gwal, shi ne lu'lu'u. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan, shi ne a nan ya ce wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha, ya ce dan ku fitar wato da kayan ado daga cikin tekun, talbasunaha, wanda kuke kerawa kusa a jikinku. Kaga wannan ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A cikin teku za a fitar da naman da za a ci, shi ne kifi da sauran wato dabbobi waɗanda suke na ruwa. Sannan kuma in an yi nutsu a ƙarƙashin teku za a fitar da kayan ado, su ne gwalagwalai. Sannan sai ya ce wataral fulka mawakira fihi, Ubangiji ta'ala ya ce za ka ga wato jirage na ruwa, mawakira fihi, suna masu keta kumfa a cikin teku, an gane ku, zaka ga jirgi yana keta wato kumfa, kuma duk jiragen da suke tafiya akan teku da iska dai suke tafiya, kaga wani yana gaba wani yana baya, kuma kowanne da iska dai ce wanda Allah ya gode suke tafiya. Shine yace wataral fulka, Ubangiji ta'ala yace zaka ga jirgin ruwa, mawakira fihi, jirage suna masu keta kumfa a cikin teku, abun al'ajabi wanda zai kayatar da kai ya nuna maka girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce wani tabtabu min fadlihi, kuma dan ku nema daga wato fadla ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ku nema arziki, ma'ana ku je ku yi kasuwa. Sai ya ce wala allakum tashkuruna, kuma dan ku gode ma Ubangijinku. Kaga teku horewa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, in ba dan Allah ya hore mana teku, to bayan da za a yi dan adam ya hauta, kusantar ta ma ba zai yi ba. Wanda za ka zo ka ɗau tsakuwa wanda ba ta wuce ba ƙwayar wake, da ka jefa ta za ta nutse ta yi ƙasa. Amma sai ga ya Allah ya hore mana, za mu sassaka jirgi mu ƙera shi, wanda jirgin nan sai ya ɗau kusan rabin garin nan, kuma ya hau kan teku ya ɗauki jama'a da kayansu, ya kai su tafiya mai nisa, su je su nemo arziki su dawo. Sannan in sun buƙaci abinci a cikin tekun za su kamo kifi su ci. Idan suna buƙatar kayan ado za su yi nutsu a cikin tekun su fitar da gwalagwalai. Shi ne a nan kenan Allah ya zana mana ni'imomi daga cikin ni'imomin da ya hore mana teku. Farko dai ya ce li ta'kulu minhu lahman bariya, ni'ima ta biyu sai ya ce wa tastakhriju minhu hidatan talbasunaha, ni'ima ta uku sai ya ce wataral fulka mawakhira fihi, ya ce za ka ga jirage suna masu keta kumfa a cikin teku, wanda wannan abu ne wanda yake na mamaki, abu ne wanda yake mai kayatar da bawa, kuma za ka tabbatar da cewa Ubangijin da ya hure wannan teku shi ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada. Ni'ima ta hudu sai ya ce wa litabtaghu min fadlihi, dan ku nema daga fadala ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi ne ku haute ku je ku yi kasuwanci kenan. In ba dan Allah ya hure teku da wani garin sai dai kawai labari, bayan da za a yi mutum ya ketaro. Sai ya ce wala allakum tashkuruna, kuma dan ku gode ma Ubangijinku shi ne ku kadaita shi a cikin ibada. Sannan sai ya ce wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, wato Ubangiji ta'ala shi ne ya jefa rawasiya, wato duwatsu waɗanda suke matabbata, a nan an shahe mausuf sai aka wanzar da sifa kenan, wa alqa fil ardi jibalan rawasiya, Ubangiji ta'ala shi ne ya jefa duwatsu a cikin ƙasa waɗanda suke matabbata, wanda sun zame mata kusoshi sun kange ta. An tami da mikum, Ubangiji ta'ala ya ce don kada ta yi raurawa da ku. In ba don Allah ya kange ƙasa da duwatsu sun zame mata turaku sun ɗaure ta ba ta motsi, to da bayan da za a yi ɗan adam ya rayu a kan ƙasa. Wannan ni'ima ce ta Ubangiji ta'ala da ya shimfiɗa ƙasa don kada ta ringa raurawa, ɗan adam ya kasa tabbata a kanta sai Allah ya kange ta da duwatsu. Shi ne ya ce waja'alna fiha rawasiya shamikhat, shi ne a nan ya ce wa'alqa fil ardi rawasiya. Wannan Ubangiji shi ne wanda ya jefa wato duwatsu a cikin ƙasa suka zame mata turaku. An tani da likum don kada ta ringa raurawa da ku ta halakar da ku. Wa anharan, sannan kuma shi ne Ubangijin da ya keta ƙuramu a ban ƙasa. Wannan ƙurama ta yi nan, wannan ƙurama ta yi nan, wanda wannan ƙurama da ita za ku ringa noma, za ku ringa shayar da dabbobinku, za ku ringa dukkan wasu abubuwa waɗanda suke na jin daɗi. Shi ne ya ce wa anharan, shi ne Ubangijin da ya keta ƙuramu a cikin ƙasa. Wasu gunan kuma ya keta muku hanyoyi. Idan ka ga wata hanya tsakanin dutse da dutse sai ka yi mamaki. Wanda in ba dan Allah ya keta wannan hanya ba yanda za a yi ƴaƴan Adam su iya fasa wannan dutsen balantana su samu inda za su wuce. Wanda hanyoyin nan Allah ne ya hure mana, daga gari kaza zaka bi hanya kaza za ta kai ka gari kaza. Duk duniya idan kana bukata zaka iya zagaye ta ko ina ka je akan hanyoyin da Allah ya hure mana. Shine yace wa subulan, Ubangiji ta'ala shine ya keta muku hanyoyi a ban ƙasa. La'allakum tahtaduna, dan ku shiryu zuwa kenan abinda kuke so kuke ne. Idan kana bukatar zuwa wani gari to ga hanya nan, daga ka fito za a iya nuna maka cewa ga hanya kaza. Ka dauki ma katuwa da take ta duniya zaka samu ko ina ga hanya, daga gari kaza zuwa gari kaza, daga gari kaza zuwa gari kaza ga hanya, inda sai an hau ruwa an wannan, sai an hau jirgi an ketare ce ku zaka ganshi. To shine kenan anan Allah ya nuna mana kenan ni'ima ta ban ƙasa, yace wa alqa fil ardi rawasiya, shine Ubangijin da ya jefa duwatsu wato waɗanda suke tabbatattu a cikin ƙasa don su zame mata turaku. An tami da bikum, dan kada ta yi raurawa da ku. Wa anharan, shine yake ta ƙoramu a ban ƙasa. Wasu gulan, da hanyoyi. La'allakum tahtadun, dan ku shiryu zuwa abinda kuke bukata. Sai yace wa alamatin, kuma shine Ubangijin da wato ya sanya muku alamomi. An gane ku, alamomi kenan waɗanda suke na kan hanya. Dukkan waɗannan fano-fano da ake sanyawa a kan hanya, wanda in ka zo wuri wanda yake da tudu za a sa maka fanon da zai nuna maka gabanka akwai tudu ko akwai gangare ko akwai dabbobi suna wucewa ko akwai kaza zai gitta ko kuma hanya ce wadda ba ta da kyau. Wannan duka gurewa ce ta Ubangiji, shine ya ganar da mu yin haka. Sune ake kira alamat da duwatsu da Allah ya sanya, wanda in ka biyo kaza, da ka ga dutse kaza kenan ka kusa gari kaza, idan ka zo wuri kaza kenan za ka gane wannan alama ce wadda take nuna cewa an zo gari kaza. To wannan duka gurewa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, su ma ni'imomi ne. In ba dan wannan ba, alamomin da Allah ya sanya mana, da wani idan yana tafiya zai kosa sai ya daina wannan tafiya. Yanzu misali ya ce ka kama hanyar Raimai, babu wata alama da za ta nuna maka, kuma babu alamar da za ta nuna maka daga nan zuwa ya mai kilo kaza ne, ka ci kilo kaza, kaza ya rage maka. Idan aka barka haka nan za ka yi tafiyar kawai tunaninka zai sanya ka dishe wannan tafiya sai ka kosa ka daina. To dan haka wannan duka alamomi waɗanda suke na ban ƙasa masu nuna mana hanyoyi, Ubangiji ta'ala ne ya hore mana, kuma ni'ima ce daga cikin ni'imominsa. Sai ya ce wa bin najmi hum yahtaduna, wato da taurari Ubangiji ta'ala ya ce su matafiya suke shiryuwa zuwa hanya. Kenan akwai al'alamat al-jawiyya, akwai kuma al'alamat al-ardiyya. Waɗancan dukkansu da Allah ya zana da duwatsu da Allah ya sanya da ƙuramu da hanyoyi, waɗannan duka alamomi ne waɗanda suke na ban ƙasa ga mutumin da yake tafiya a cikin yini. Amma mutumin da yake tafiya a cikin sahara ko yake tafiya a cikin teku, shin menene zai nuna masa gabas yake yi ko kuma yamma yake yi ko kudu yake ko arewa yake idan yana tafiya a cikin dare? Sai da taurari. An gane ko? Sai da taurari. To wannan shi ma ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji ta'ala, ya hure mana taurari wanda matafiya a cikin dokar daji sahara ko a cikin teku ta hanyar taurari za su gane cewa gabas suke yi ko yamma suke yi kudu suke yi ko arewa suke kuma ta hanyar wannan taurari kuma za su gane dokar ta kamar yanda yace wabin najmi wato game da taurari kun yi hata duna ubangiji ta'ala yace su matafiya suke shiryuwa zuwa sanin hanya don haka al-imamu qatada Allah ya ji kansa sai yake cewa inna ma khalaqallahu an-nujuma li thalathati ashiya yace kusan da cewa kadai Allah ya halicci taurari saboda abubuwa guda uku abu na farko yace li takuna zinatan lis-sama wato dan taurari su zamanto ado ne ga samaniya kamar yadda Allah yace wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha an gane ko dan su zamanto ado ne ga sama wannan kuma ba kowa yake gane taurari ado ne ga sama sai wanda yake rayuwa a inda babu wuta ta lantarki kamar kauye ko ka zo bakin ruwa a cikin dare wanda yake mai duhu kaga yanda taurari suke akan ruwa sannan yace abu na biyu sai yace wa ma'alima lidduruk kuma Allah ya halicci taurari saboda su zamanto alamomi ne na gane hanya ka gane gabas kake yi ko yamma kake kudu kake yi ko arewa kake ga wanda yake tafiya a cikin sahara ko wanda yake tafiya a cikin teku shine yace wa alamatu wa bin najmi kum ya hadalu na uku sai yace wa rujuman lishayatin Allah ya halicci taurari saboda jefe shaydanu masu satar zance na mala'iku abinda Allah yake turo musu domin su jefa a cikin kunnan bokaye kamar yadda Allah ya ce wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha waja'alna ha rujuman lish-shayatin sai yace faman qala ghayra hadha yace duk wanda ya badu wani abu ba haka ba yace faqad takallafa ma la ilma lahu bihi tabbas ya kallafa ma kansa abinda ba shi da ilimi game da shi dan haka a wata riwaya ta Abdurrazzaq a cikin littafin sa al-musannaf sai aka samu ziyada sai yace wa inna nasan jahalatan bi amrillah yace lalle wasu mutane waɗanda suke jahilai sun jahilci al'amarin Allah kada ahada su fi hazihi an-nujumi kahana yace sun farar da bukanci game da waɗannan taurari sai su ce mangarasa bi najmi kaza kana kaza duk wanda ya shuka ko ya dasa itacensa a lokacin da tauraro kaza ya hudo to itacensa za su yi kyau ko kuma za su ladace wa man safara bi najmi kaza kana kaza duk wanda ya bulaguro a lokacin tauraro kaza idan ya hudo ko in ya zo daidai wuri kaza to bulaguransa zai samu sa'a ko kuma in tauraro kaza ya hudo idan kai bulaguro babu sa'a sai yake cewa sai ya ce wala amri yace na rantsa da Ubangiji na sai yace ma minan nujumi najmun illa wa yuladu bihi tawil wal qasir wal ahmar wal abyad wal hasan wad damim wa ma alima hadhihi an-nujum wa hadhihi ad-dabba wa hadha at-ta'iru shay'un min al-ghayb sai yake cewa babu wata tauraro yace face a cikin wannan tauraro za a haifi dugu ko a haifi gajere ko a haifi wanda launin fatar safari ne ko baki ne ko mai kyau ko wanda yake maimuni yace taurari da dabobi da tsuntsaye ba su da wani kaso daga cikin ilimin gaibi an gane ko da za a ce in tauraro kaza ya kama in kai kaza kaza ne in kai kaza kaza ne wannan duka iya wani abu ne wanda mutane suka farar da shi na bukanci na bincike a cikin ilimin gaibi wadanda suke kallon taurari sai su yanke hukunci in akai kaza kaza zai kasance in akai kaza kaza zai kasance shine anan Allah ya nuna mana wato wannan ne masu yace a famanya khuluqu shin yanzu wanda ke halittar halittu kamar la ya khuluq ya zamanto kamar wanda baya halittar komai shin yanzu ubangijin da ya halicci waɗannan halittu a daidaita shi da wanda baya iya halittar wani abu gunki shine a bauta masa sai yace a falata zakkarun yanzu ba kwa wa'aztuwa ku gane cewa guma kanku ba su cancanta muku bauta musu sai ce wa inta udduni imatallahi la tuhsuha inda za ku yi kokarin kididdiga ni'imomin da ubangijin ku ya jaddada muku la tuhsuha ba za ku iya lissafe su ba lantara ku kididdige sai ce inna allaha laghafurur rahim lalle ubangijin ku mai matukar gafara ne domin kun yi kadan ku bada godiya akan waɗannan ni'imomi kamar yadda Allah yake bukata amma ku kusanta sai ce kuma rahimun mashigai ne game da bayin samuniyai nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kusuran da muka yi Allah ya ba mu ta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.